بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يوم 28 ga watan Jumadar Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda yayi daidai da 22 ga watan Disamba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari wanda shine mafi ingancin littafi a wajen Ahlus Sunna bayan Al-Qur'ani mai girma yau za a muna cikin kitabul manaqib muna cikin hadisi na 2,396 haddathani sa'id bin shurhabib
bismillahir rahmanir rahim haddathani sa'id bin shurhabib
haddathana
al-layth an yazid an abi al-khayr
na'am
an Uqba bin Amir an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam
an karbo daga Uqba bin Amir daga annabi sallallahu alaihi wa sallam
faraja yawman fa salla ala ahli uhudin
salatana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita sai yayi salla ga mutanen uhudu kamar yanda yake salla ga gawa an gane yayi irin sallan da ya saba yi ga gawa haka yazo yayi salla ga mutanen uhudu
thumma sarafa ila al-minbar
sannan sai juya sai hau kan minbari
fa qal
sai ce musu
inni faratukum
lalle ni zan zamanto bukin a gare ku bi ma'ana zan riga ku tafiya inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa sahabbansa
wa ani
zan riga ku tafiya wa ana shahidun alaikum kuma ni zan zamanto mai shaida a gare ku kuma kun san manzon Allah ba zai yi wa sahabbansa mummunan shaida ba yace ni lalle zan shaida a gare ku bi ma'ana zan yi shaida na alkhairi a gare ku ya ku mutanen ya ku sahabbaina
inni wallahi la anzuru ila hawdin an
yace ni wallahi ina kallo zuwa ga tafki na wannan wane ne ya nuna manzo Allah tafki Allah ta'ala domin matsala da tafki yana daga cikin gaibi na manzo Allah wanda Allah ya nuna wa manzo Allah Allah yana nuna masa tafki wanda tafki yana can wajen aljanna eh
wa inni qad wadidu khaza'ina wa fatihi al-ard
lalle ni hakika amfani taska na mabudan kasa an bani taska na mabudan kasa kenan an ba manzon Allah makullai na cin duniya da yaki an gane ku duka san da manzon Allah ya dinfara insha Allah ta'ala Allah zai bashi nasara eh
wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tushriku
lalle ni wallahi bana tsoro baya na ku yi shirka manzon Allah ya riga ya tarbiyyantar da sahabbai sun gidi sosai akan tauhidi manzo Allah baya tsoron sahabbansa da shirka da Allah to haka yake mata malamai su kasance malamai rabbaniyun abinda yake mata a gare su kuma abinda ya wajaba a gare su su tarbiyantar da al'umma aqida an gane yayi su tarbiyantar da al'umma aqida ya zama to malami ya karanta da dalibai sun san aqida ta Ahlus Sunna wanda dalibin sunna ba za a taba samun sa a cikin bid'a ba ba za a taba samun sa a cikin shirka ba ya zama to ya gina su da cewa kan tauhidi an gani ba mamaki a samu Ahlus Sunna yana wasu kurakurai ko yana wasu zunubai amma dai shirka ya kamata a ce a wuce nan to ma za ka wasu malamai suna yin da'awa sai ka ga suna ba da muhimmanci akan wani abu wanda ba shi ya kamata a ba da muhimmanci ba za ga wasu malamai a wannan zamani kaga suna ta hudubobi sai su yi hudubobi 20 a cikin 20 din nan biyu ne kawai aqida wajen 18 ana yin shi ne akan siyasa a gani kaga malami ya cika munbari na wa'azi ko munbari na huduba da hudubobi na siyasa kaga ma yanzu lalacewa ya kai ga malamai a maimakon a riga karantar da mutane aqida a karantar da su ne su bautawa Allah sai a ringa karantar da su yin adawa na siyasa a nuna musu ni malam wane ni ga wanda na zaba karku yadda ku zabu wani domin wani kaza kaza ne, sai kaga an sa mutane kabilanci, an sa mutane bangaranci, an sa mutane adawa na siyasa da sunan kuma addini. Kuma wayannan malamai da suke yin wannan galiban wasu daga cikin su suna neman duniya ne, sai ga malami ya sa rigan yan siyasa shi ma yana da bangare wanda a ka'ida ga malami ya kamata ya zama to uba ne, ya kamata ya zama to uba ga kowa, ya zama to uba ga yan kasuwa, ya zama to uba ga yan siyasa, ya zama to uba ga daliban ilimi. Abin da nake nufi ya zama to uba, ana bukatar malami ya zama to in mahaifi ne ya zama yana kwaban mutane, yana kwaban ƴaƴan shi, duk sanda wani dan siyasa ya kauce hanya ya nuna mai abin da kai ba daidai bane, gyara kaza. To wannan shi ne ya kamata ya zama to alaka tsakanin malamai da 'yan siyasa, nuna musu kurakuransu, gyara musu inda ba su yi daidai ba, shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici. An gane? To amma saboda kasancewar 'yan siyasa sun ingiza malamai cikin siyasa, suna bin malami har cikin gida, kaga har gida su bashi rashawa ko cin hanci, sai ga malami shi ma koma yana barambarama yadda 'yan siyasa ke barambarama. An gane wannan ko? Ka duba abinda manzon Allah ya faɗa kan sahabbansa, wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tushriku, saboda ya gina su sosai akan aqida, wallahi ba na tsoro baya na kuyi shirka, haka manzon Allah ya ce, ba na tsoro kuyi shirka. Shi sahabbansa kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗa, ba a taɓa kama sahabi ko ɗaya ya yi shirka ba, ba a taɓa kama sahabi ko ɗaya ya zama ɗan bid'a ba. Sace walakin
akhafu an tanafasu fiha,
sai dai ina jin tsoro kada ku yi gogoriyo a cikin duniya. Tsoron da nake ji kenan, kada a samu sahabi na suna faɗa akan me suke faɗa, suna faɗa akan mulki ko suna faɗa akan dukiya. An gane? To irin wannan ana samun al'umma annabi da yawa suna faɗawa cikin wannan kurakurai. Wannan manzo Allah ba yana magana da sahabbansa bane, inji wasu malamai ya ambaci sahabbansa, amma yana nufin al'ummansa. An gane wannan ko? To annabi yana jin tsoron kada mu al'umma annabi mu zamanto muna gogoriyo akan duniya. Kaga ana ta rikici a masallatai, ana rikici da ƴan kwamiti da liman. In ka bincika rikicin ba wani abu bane ba, ba wai ana rikici akan liman ya kauce wani abu na aqida bane, ana rikici ne akan siyasa, ana rikici ne kan wani abu na duniya. An gane? Idan babu wani rikici na siyasa, da wuya kaga da liman da 'yan kwamiti suna rikici akan aqida, yana da wuya. An gane? To galiban rikicin kawai kan abun duniya ne. An gane? In kaga ana cewa za a cire liman, to shi akwai wani limami ne wanda yake so shi a sashi a wannan mukamin. To neman mulki cewa duk neman duniya ne. An fahimci wannan? To wannan shi ne abinda manzo Allah yake jin tsoro ga sahabbansa, baya tsoron shirka. To ya kamata mu ma ce ɗalibanmu ba ma jin tsoro a ce wani ɗalibi ya faɗa cikin shirka, sai dai muna ɗan jin tsoro kada ya faɗa cikin wani harka na duniya. Na'am.
Hadathana Abu Nu'aym, hadathana min Uyayna, an Zuhri, an Urwa,
an Usama,
Usama radiyallahu anhu
qala, an karbo daga Usama Allah ya ƙara masa yarda, ya ce
ashrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qutumin min al-a'tam,
eh manzon Allah ya leka ga wani tsauni daga cikin tsauninnuka.
Faqal,
sai ce
hal tarawna ma ara,
shin kuna ganin abin da nake gani kuwa? Manzon Allah ya ce wa sahabbansa, kuna ganin abin da nake gani?
Inni aral fitana takaw khilal buyutikum mawaqi al
qadar, lalle ina ganin fitintunu suna aukawa tsakiyar gidajenku, mawaqi al qadar, irin yanda irin aukawa irin na ruwan sama, yanda kasar ruwan sama na zuba, haka Allah ya nuna mun fitintunu za su dinga kurara daga wajen gidajenku. Manzo Allah ya nuna wajen gabashi, ya nuna bangaren mashrik, cewa fitina zai zo ta wannan bangare wanda za a zubar da rayukan musulmi da yawa a cikinsa. An gane? Kaga manzo Allah ya faɗi wannan kafin fitinan ya zo, ko bayan ya riga ya rasu sai wannan fitinan ya auku kamar yadda ya faɗa. An samu fitintunu da yawa na zubar da jini a Iraki da kuma ƙasashen musulmi, wanda har yanzu ana gamuwa da wannan fitintunun. Ko dama annabi ya ce da zarar an zara takobin fitina a cikin al'ummata, ba za a mayar da shi ba ila yawmil qiyama. Tunda aka kashe ainihin Umar dan Khattab, aka ce Umar dama shine kofa na fitina shine mai toshe kofa na fitina kashe Umar to an bude kofa kenan sannan kuma aka zo kashe Usman dan Affan ai shikenan sai fitina sai kofa fitina ta bude ila yawmul qiyama an gani za ga kasashen musulmi sune kasashe wanda aka fi zubar da jini fiye da ko ina a cikin kasashe sai ga kasashen turawa suna zaune lafiya amma kasashen musulmi ana ta zubar da jini to dawo manzo Allah ya gani ko in ka bincike ka zubar da jini gaba daya ka bincike ka gani akan duniya ne yanzu mu dauki kasar mu Najeriya yan kidnappers akan bincike zubar da jinin mutane duniya sannan kuma mutanen da ba yan kidnappers akan bincike akan mulki ai da mulki da kuma abin da ya shafi kudi duk duniya ne babu ɗaya daga cikin su wanda yake zubar da jinin mutane akan an bar addini ya kamata a dawo zuwa ga aqida ingantacce an gane wannan ko Allah shi kiyaye eh wannan Allah ya nuna ma annabi fitina ne kafin fitinar ta zo eh
haddathana abul yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri qala haddathani urwat bin az-zubair anna zainab binat abi salma haddathani
urwa bin az-zubair ya ba mu labari cewa lalle zainab diyar abi salma ta ba shi labari
anna ummu habiba binti abi sufyan haddathaha
cewa lalle ummu habiba diyar abi sufyan an gane ta ba ta labari
an Zainab binti Jahsh
ta karbo daga Zainab binti Jahsh matan manzo sallallahu alaihi wasallam
annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha faz'an
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen ta ya shigo wajen wa Zainab binti Jahsh ya shigo wajen matarsa a furgice
ya kulu la ilaha illallah
yana cewa la ilaha illallah
wailul lil arab min sharrin qadiktarab
azaba ya tabbata ga larabawa daga sharri wanda gashi ya kusanto sharri ya kusan zuwa larabawa za su zubar da jini
ko tayi yau ma mai rada mai yajuje wa majuj
yace an bude yau daga toshiyan nan na yajuje wa majuj toshiya wannan katanga wanda yajuje wa majuj suka sanya wanda ainihin zarkar ne ya sanya domin ya kange yajuje wa majuj daga shigowa suna zalunta musulmi to wannan katanga din an bude shi an dan fasa shi
mithlu hadha wa halaka
misalun wannan sai annabi ya haka sai hada ya tsunsa kai ce misalun wannan ramin ya dan bude kenan nan gaba ramin zai fashe gaba daya fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan idan alqawrun ubangiji yanzu tashin kiyama ya kusa zai sanya wannan katanga za a nike shi gaba daya wa kana wa'du rabbi haqa an gane ku a lokacin idan ya jujuwa ma biyu sun fito a lokacin za a ringa daukar ran musulmi ana kashe mutane ana zaluntar mutane ba gara ba dalili za a kashe mutum mai kisan bai san dalilin da yasa ya kisa ba shi wanda aka kashe bai san me ya aka kashe shi ba ina ba ta gane wannan kun ga ai mun duba zamanin da muke ciki yanzu kun ga yadda ake zubar da jinin mutane za ku dan adam a ran dan adam ya zama kamar ran kiyashi ko to kaga idan wancan lokacin ya zo to bardan ma zai dinka yanzu eh manzo Allah ya ce an nuna mai an dan bude wannan toshiya din na ya juju wa majuj sai annabi ya hada tsakanin yatsunsa an dan bude kadan to kenan an kusa fasa wannan katangar wa iyaz billah
fa qala zainab
sai zainab ce
fa qultu ya rasulullah
nace ya rasulullah
ana haliku wa fina salihun
shin za mu halaka idan an fasa wannan katanga alhali a cikin mu akwai salihai inda a cikin mu akwai mutanen kirki shin za mu halaka gaba daya
qala na'am idza kathura al-khabath
yace eh za ku halaka idan zunubi yayi yawa idan datti yayi yawa to da wannan kenan aiki ya ga malamai dole ne ga malamai idan sun ga kurakurai yana faruwa a doron kasa su tsaya su yi wa'azi idan malamai suna ganin kurakurai suna wa'azi suna cewa to ai mu ba ma yin zunubi ai masu yin zunubi kawai su abin ya shafa to idan fitina ta zo in Allah ya tashi saukar da musiba Allah baya rarrabewa sai dai gobe kiyama Allah ya rarrabe amma a nan duniya fitina tana shafan as-salih wa talih tana shafan mutumin kirki da kuma halakake wata ko fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina in ta zo ba ta samun wanda suka yi zalunci su kadai kawai tana gabe kowa da kowa ne saboda idan fitina ta zo maka saban Allah yayi yawa dole ne ga malamai su fito su wayar da mutane suna musu saban Allah yayi yawa irin shirkan da ake yanzu a wannan zamanin da irin bidiyoyin da ake a wannan zamanin da sabon Allah da ake yi dole ne ga malamai su fito su hana kada malamai su dinga bada muhimmanci wajen harkan siyasa malami yana bada muhimmanci akan harkan wa za a zaba saboda kawai ya cika aljuhun shi ba sa karantar da mutane halal da haram mun bari ya zama to dandali na siyasa mutum zai fito karo-karo yana tallata gwanin shi shi ma wancan ya fito karo-karo a masallacin shi ma yana mayar da martani yana kare gwanin shi kowa yana da nashi gwanin a masallaci ba masallaci da ya kamata a karantar da mu musan Allah a karantar da mu musan haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam a karantar da mu mu ji tsoron Allah mu bauta ma Allah mu ji tsoron haramun da sauransu to sai ya zama to duk an yi watsi da wannan abu idan ka ga liman ya hau huduba ya hau kan munbari zai huduba yana huduba ne kawai akan siyasa ku saurari hudubobin Saudiya garin da ake yin salafiya ku bambanta shi da hudubobin da ake a Najeriya wallahi Saudiya a cikin huduba 100 sai sun yi huduba akan aqida a gyara aqida a nisanci shirka sai sun yi huduba wajen guda 6 su kuma sauran sai a kasa su cikin guda 4 haka suke huduban su amma mu a Najeriya kafin a karantar da kai addini sai an zo an yi magana akan siyasa kawai ake fagewa yanzu ka ringa sauraron kasukan mutanen da suke da'awan sunna zaka san aje asalin da'awan su sun koma yanzu kawai suna fagewa ne su yanzu yan siyasa ne yanzu kungiyoyi da yawa wanda da can suna bude wuta ne kan aqida suna bude wuta suna yin wa'azi akan sufanci ba kyau shi'a ba kyau qur'ani ba kyau kafin ka ji an yi wannan wa'azi guda daya an yi wa'azi akan siyasa sau 70 ko sau 80 kun gane wannan ko to saboda haka idan zunubi yayi yawa sabon Allah yayi yawa ya zamanto babu malamai masu kwaba Allah zai halakar da na kirki da na banza gaba daya tun kafin lokacin ya zo duk wanda ya san wani abu na ilimi ya yada iliminsa kada ya kuskura ya koya abin da ya sani ya karantar da mutane saboda idan wannan mutuna ta zo ta shafa har da shi ya samu uzurin da zai gabatar ga Allah kuma kiyama a gabansa an gane kenan ya juju ma juju fa idan an fasa wannan kofa babu mai iya tare su sai Allah za su bayyana zamanin annabi Isa alaihi salam shi ma annabi Isa an yaga sun bayyana kawai iya abinda annabi Isa ke iyawa kuma annabi Isa a zamanin shi aka yaki dajjal aka kashe shi amma annabi Isa zai gaya wa mabiyansa cewa yanzu wasu mutane sun bayyana la yadani li ahadin fi qitalihim babu iko ga wani mutum a wajen yakan su annabi Isa zai faɗa yace babu wanda zai iya yakan ya jujuwa majuju sai Allah zai gaya wa annabi Isa wa'annan mutane sun bi ƙarfinku faharris ummataka ila tsur ka tattaro al'ummanka zuwa ga dutsen tsuri sina sai al'umman annabi Isa a lokacin mutanensa ya ce duk mutumin da yake mabiyina ya hau dutsen tsuri sina idan suka hau dutsen tsuri sina sai Allah ya saukar da wani irin iska duk wani mai kwayan zarra na imani Allah zai ɗauki ransa an gani a lokacin Allah sai Allah ne zai halaka da yazid wa majuj amma babu wani musulmi mai makami da zai iya dufarin zai yaƙe su tun da an gaya muku hata annabi Isa Allah ya ce kada ma ka ce za ka kwatanta yaƙan yazid wa majuj kawai ka ɗibi al'ummanka kawai ka yi sama da su kuma haka aka yi kenan idan ya zamanto yaƙi ya fi ƙarfin ka ya za ka yi ka mai da shi wasa ko duk yaƙin da ya fi ƙarfin ka mai da shi wasa idan ka ga waɗannan mutane sun ninninka ka wajen yaƙi to la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya kar ka zo ka ce ai tunda sun fi ƙarfi na ni zan ringa yin ƙuna bakin wake to ƙunan bakin wake bai daga cikin karantarwa na sunna idan waɗannan sun fi ƙarfin ka kawai to kai kuma ka tsaya kai ta shiryawa kana gina al'umma kan tauhidi kana gina su kan tsoron Allah har Allah ta'ala ya sa musulmi su yi ƙarfi an gane Allah ya ce a yi yaƙi ne da sharaɗin muna da iko na yin yaƙin idan ba mu da iko Allah ya yi taimana wannan shi ne
wa an zuhuri haddathani hind bint al-harith
an karɓo daga zuhuri tace hind bint al-harith ta ba ni labari
anna umma salama ta qalat
lalle Umma Salma ta ce
istaqaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala
manzo Allah ya farka wani dare sai manzo Allah ya ce
subhanallah
subhanallah
madha unzila min al-khazai
menene aka saukar me aka saukar ne na ainihin taskoki annabi Allah ya nuna mai wasu irin taskoki na arziki da za a saukar da su a garuruwan musulmi an gane ko to idan kuna zaune lafiya sai arziki yazo kada ku yi tsammani zaman lafiya zai ci gaba da zaran kun samu arziki to fitina ya shigo cikin ku kenan ina ba ta gane ba kwa ganin ko da awa ake da zaran an fara samun kuɗi shikenan fitina yana shigowa in kaga ana ta da'awa ana ta da'awa bi haƙƙin kowa na yi da ƙarfin sa kan jiga kan ƙarfi kan ƙarfi to zaka cewa lalle lalle kuɗi bai zo bane da zaran naira ta fara shigowa zaka ga hasada ya shigo zaka fitina ya shigo zaka rabuwan kai ya shigo zaka san shugabanci ya shigo amma idan wahala ne fa ba mai san shugabanci san shugabanci na zuwa ne idan kuɗi ya fara samuwa ko ana tunanin za a samu kuɗi in dai kuna da'awa ne da'awan ya zama ba kokobo kowa za ka yana yi tsakanin shi da Allah ne da zaran an fara samun naira to a nan wajen sai mutanen da suke da imani kawai da suka kai zuciyarsu nesa ke sa manzo Allah ya ce subhanallah annabi ya firgita Allah ya nuna mai cikin mafarki wani irin taska na dukiya da zai samu a kasashen musulmi ke kuma da zara an samu wannan taska shikenan zaman lafiya ya kare a kasashen musulmai za a samu gwalagwalai za a samu lu'ulu'u za a samu murjani za a samu fetur a kasashen musulmai kaga duk wayannan dukiyoyi a ina ke samu a kasashen musulmi to kuma da zara an same su fa zaman lafiya ya kare yanzu zamfara me yasa ake ta zubar da jini a zamfara jama'a saboda gwal ana so a kori duk wani mutum duk wani talaka wanda yake noma a wannan bangaren a kore shi saboda mutane azzalumai barayi su ringa kwasan wannan gwalagwalai suna kaiwa kasashen waje suna samun kuɗi shi yasa babu inda ran talaka ke zuba kaman zamfara sannan sai birnin gwari shi ma birnin gwari an ce akwai arziki a wannan waje sosai shi ake so a kori mutane daga wannan wajen duk mutumin da ya san cewa ana farin wuta ba abin da zai kashe wajen to sai su samu dama su kwashi arzikin su an gane wannan ko duk wannan kidnapping daga ana yi duk kuɗi yake nema yau wanda a ce babu kuɗi da an zauna lafiya sai da Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kaga an ce ga ƙungiyoyi guda biyu suna yin da'awa sun rabu bincika ga gari ka bincika ga gari za ka cewa lallai akwai wani abu na abun duniya a cikin al'amarin ina ba ta gane wannan to shine abin da manzo Allah ya furgita kun ga manzo Allah ya ce wa sahabbai ba na tsoro a gare ku a ce ku yi shirka me nake tsoro kada ku yi gogoriyo akan mi duniya shine babban abu to shi ma annabi annan da Allah ya nuna mai wannan kaga ila yanzu za a yi ta farin ciki yanzu an samu fetur a katsina ana jin daɗi to ai shirin zubar da jini an gane wannan fetur da aka samu kana ɗauka za a yi farin ciki dukiya ya ƙaru amma kuma me zai biyo bayan nan gaba an gane to wasu mutane suna nan suna kallon alkhairi za a samu mutane masu fasa ƙauri a je a fasa tanki a kwashi wuri kaza sojoji su harbe duk ana mutuwa ana zuwa an gane yayi duk irin wannan abin da ke faruwa a kasashe kaje ganin a can Biafra da wurare suke zuwa su fasa tankokin su fasa ainihin menene bututun mai da sauran su kurkawa da lafai to zai shigo nan arewa to kuma duk abin da ya shigo arewa ana ninninkawa ne idan fitina guda ɗaya ne a kudu in ya shigo arewa yana zama 50 kun ga wannan kidnapping din ba ya daɗe a da an daɗe ana kidnapping a nan Najeriya amma babu a arewa su kidnapper da suke kidnapping a can bangaren can kudu suna duba mutumin da yake multi-billionaire sai su kama jinsu ɓoye su ce ya kawo biliyan kaza in ba haka ba ɗan uwan ya kawo biliyan kaza sun san yana da shi sai a zo kai da za ka san ma'ana kidnapping din mutum da kai talaka ne sai mutumin da yake yana da ƙazamin kuɗi za a kama shi a ɓoye kuma an kama shi a ɓoye za a samu ɗaki ne lafiyayye a sa shi za a ba shi abinci ya ci a mai komai amma a ce ba za ka fita ba wallahi sallahi in baka ba da kuɗi ba nan za ka zauna to yana so ya ji daɗin duniya sai ya sa yayi magana iyalansa aje a kawo kudi a aje a ba wannan dinkin na fadin zai zake shi kama da abin ya shigo arewa ba wasu irin kauyawa ne ga su da makamai mahaukata suke zuwa su kama talaka wanda bai ciyo bai sha ba ba shi da ko kwabo ba sai a ce sai dangi sun kawo miliyan 10 a ina za ka kawo miliyan 10 ko ka ɗi ko ka so in ba ka kawo miliyan 10 mu kashe ka mu kashe shi mu kashe banza to yanzu talakawa ake kidnapping amma wa'incan mutane suna kama manya-manyan shugabanni ne ko misali irin turawan nan da suka zo suna ɗiban gwalagwalai ko fetur ana ciniki da su an gane ko ko masu yawon shakatawa a yi kidnapping ɗinsu dole ne gwamnati ta yi wani abu haka suke yin su a can wajen shi yasa ka ga wato a can ɓangaren kidnapping ɗin bai yi tasiri ya zama to wani abu wanda amma yanzu kidnappers ko tudun warara sun kama ɗan dako kaga zubar da jini ya zo ya yi yawa to balantana kuma ya ce a ce yanzu arziki ya taru an samu fetur an samu kaza an samu gaza a nan ai sai yanda alhali ya yi an gane ku wa ma za unzila min alfitan kuma menene abin da aka saukar na fitintinu annabi Allah ya nuna mai yana wannan ma za ɗin da ta'ajjub ne ba annabi yana mamaki fitinan ya yi yawa subhanallah fitina zai yawaita kasashen larabawa za a yi ta zubar da jini ana kashe mutane ran dan adam mai zama kamar kiyashi shi sa manzo Allah ya farka a firgice ko mafarkin annabawa gaskiya ne an gane yanzu muna ganin abin da yake faruwa a Syria muna ganin abin da yake faruwa a Iraq muna ganin abin da yake faruwa a Libya Somalia kusan ku duba kasashen da zaka kasashen musulmi ne kuma galiba kasashen larabawa ne asalin arna suna zaune lafiya gan a garuruwan su sai mutum ya je garin arna ya tsaye wani ya lafiya amma yanzu kasashen musulmi ya kashe shi wa iyaz billah na'am
haddathana abu nu'aym haddathana abu al-aziz bin abi salamah bin al-majushun
an abdurrahman bin abi su'a
عن أبيه عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه
قال لك أبي سيد الخدري الله يكرمه مسيدي
قال لي إني أراك تحب الغنم
النبي يأتي وأبو سيد الخدري رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم لأن الكلمة من بيسان دبو بيسان تماكي
ودتخذها
كما كان كيوانزو كاري إيس كان كيوانزو
وأصلحها وأصلح رؤامها
تو كإنغن تازو كإنغن ترؤاتها ka inganta makiyayen
na ru'ama haiki
to na makiyayenta ka inganta ta in za ka yi kiwo ka tsaya ka yi kiwo tsakaninka da Allah dabbobin ka kula da su da kyau ka ba su abinci yadda ya dace shi ban ka kula da dabba ka ba shi abinci yadda ya dace za ka samu lada annabi ya ce duk wani abin da yake da hanta danye ka ciyar da shi akwai lada in kana kiwon dabba ka ba dabban abinci yadda ya kamata ba ka zalunce shi ba akwai lada in kuma ka zalunce shi gobe kiyama akwai misali mun ji labarin wata mata manzo Allah ya ba mu labarin wata mata da ta shiga wuta saboda mage ta daura magen ta hana magen abinci kuma ba ta saki magen ta ci daga cikin kwarin kasa ba har ta mutu akan haka matar ta shiga wuta to sai kaga anan wajen manzo Allah ya nuna ya ga ya Abu Sa'idin al-Khudri idan har za ka yi kiwon dabbobi to ka tsaya ka inganta kiwon ka inganta dabbobin sannan kuma su masu taya ka kiwo ka tsaya ka biya su kuɗi da kyau kar ka zalunce su ka biya su albashin da ya dace da su
fa in ya sami nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kula
domin lallai na ji annabi sallallahu alaihi yana cewa
ya ti alan nasu zamanu
lallai wato wannan Abu Sa'id al-Khudri ya karbo daga babansa shi abi su'asa ibn abi su'asa ya karbo daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya yi wa mahaifinsa daga abi sa'id al-khudri yake cewa qalan wato ya ce mun kenan shi wato shi wa kenan
shi baba sa'asa
shi abu su'asa din kenan shi ne abu sa'id yake cewa ni na ga kana son dabbobi kuma kana son kiwon su to ka inganta su ka inganta makiyayensu domin naji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam na'am
ya ti alan nasu zamanun takunu lagganamu fi khaira mali muslim
wani zamani zai zo ga mutane wanda tumaki za su zamanta su ne fiyayyen dukiyar musulmi a gani shi ne fiyayyen dukiyar da in ka rike hankalinka zai kwanta
yatba'u biha sha'afal jibal,
yana bin saman duwatsu da ita ko jefukan duwatsu.
Aw sa'afal jibal fi mawaqi'il qabr,
ko yana bin jefukan duwatsu ko saman duwatsu a wajen inda ruwan sama ke zuba, duk inda ruwan sama, inda akwai ruwan sama ko inda akwai rafuka nan suke zuwa. Amfanin zuwan su wajen saboda kiwo,
ya kero
da kai kiwon dabbobi sai ka samu ruwa. To suna hawa saman duwatsu, kayan saman duwatsu babu wanda ya damu da kai. In kana cikin gari za a bi ka gari a kwashi, kaman ka je can saman dutse ba ruwanka da kowa.
Ya kero bidinihi min alfitan,
yana gudu da addininsa daga fitintunu. Lokacin zubar da jini zai yi yawa, bala'i zai yi bala'i. Idan mutum ya ga bala'i ya yi bala'i, sai ya gudu ya koma can daji, ya koma can saman duwatsu ko jefukan duwatsu, yana kiwon dabbobi, yana bauta ma Allah, har ya gamu da Allah lani lafiya. Zamanin ya zo? Bai zo ba. Dan yanzu ga koma daji nan ne ba za a kashe ka.
Na'am, gaskiya.
Ko?
Gaskiya ne.
Shine wannan shine kai ka kai kanka. Yanzu birni ne ma yanzu yake da tsaro. In kaga ana kashe-kashe to a ƙauye ne. Ana bin ƙauye ne a yi wa mutane ƙare dangi. A cikin daji a kashe mutane a kwashe dabbobinsu. Kaga lokacin bai zo ba tukuna. In lokacin ya zo, guduwa daji, ka hau saman duwatsu, ka yi kiwo, ka bauta ma Allah domin ka samu uzuri a wajen Allah, shi ya fi alkhairi a gare ka. Yana zama a cikin birni. In ka zauna a cikin birni za a ɗauki ranka ne kawai. Za a yi ta zubar da jini. Kuma ka bincika zubar da jinin ba kan addini ba ne, kan rayuwar duniya ne. To in ka tsaya kace za ka yi wannan faɗa, kai ma kana faɗa ne kan duniya. Ya kenan. Da ka gudu. An gane? Faɗa ne na ƙabilanci, faɗa ne kila na wariyar launin fata, ko faɗa ne na ƴan ƙasanci, faɗa ne wanda ka gani ko kan siyasa. A ce APC ne suke faɗa da NPDP. Ko NPDP suke faɗa da ƴan masu kayan marmari. Ina fata an gane. Sai a ce yaƙi ne akan siyasa kawai. Wannan ya ɗauki makami zai taɓa ma ɗan uwansa. Ɗan uwanka ne musulmi amma tunda siyasa ya bambanta, ko saboda fatan ku ya bambanta, ko saboda ƙasar ku ya bambanta, ko ƙabilan ku ya bambanta, a yi ta zubar da jini. Kaga irin wannan yaƙi in mutum ya samu dama ya gudu kawai. Yaƙin bai shafe ka ba. Kai musulmin kici kana yaƙi ne dan kariya ga addininka. Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah.
Na'am.
Duk wanda yake yaƙi dan kalmar Allah ya zama shine kololuwa, shine fi sabilillah. Amma duk wani yaƙi wanda ba wannan ba, kana ɓata ma kanka lokaci ne. Na'am.
Hadathana Abdul Aziz Al-Wais, hadathana Ibrahim an Salim bin Kaysan.
Za ka ga cewa irin wayannan kharijiyya asariyya din nan, khawarij al-asr, su din nan suka dogara da irin wayannan hadisan sai su koma daji. An gane wannan lokacin bai yi ba. An gane, to kaga su din nan sun koma daji suna ganin wai yanzu ne lokacin. Bari su koma su samu wani waje su keɓance su ta bautan Allah a cikin shi. To lokacin bai yi ba. In lokacin ya yi zai zama to cewa duk mutumin da yake cikin birni yana cikin haɗari. Ya zaka duk wata ƙasa yanzu, duk fitinan da ake nan wanda suke cikin ƙwaryen birnin suna zaune lafiya. Mutanen da suke gefe-gefen garuruwa su ake kashewa. An gane?
Haddathana Abdul Aziz Al-Uwaisi, haddathana Ibrahim an Salim bin Kaysan, an Ibn Shihab, an Ibn Al-Musayyib, wa Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radiyallahu anhu
qala, lalle Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, ya ce
qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam,
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce,
ta takunu fitanu,
lalle wata irin fitina za ta kasance,
alqa'id fiha khairun min alqa'im,
wanda yake zauna a cikin fitinan yafi alkhairi fiye da wanda yake tsaye. In ana fitinan kana zaune, ka dan fidan saukin fuskantar fitinan fiye da wanda yake tsaye.
والقائم فيها خير من الماشي,
sannan wanda yake tsaye a cikin fitinan an gane baya tafiya, ya tsaya waje daya, ya fi alkhairi fiye da wanda yake tafiya. Kai bai tafiya za a dauka kai ma kana daga cikin fitinanin ne, kai ma sai a kai ka lahira.
والماشي فيها خير من السائي,
shi kuma wanda yake tafiya ya fi alkhairi fiye da wanda yake gudu-gudu. Mai gudu za ka ce shi ma wannan fitinanin da ya kashe shi. An gane, a lokacin gudu ba zai amfane ka ba. In ka ce za ka gudu to za a ce kai din nan kana daga cikin fitinanu. Wa man tasharrafa
la tastashrifu,
duk wanda ya leƙa zuwa ga fitinan, ana fitinan ka tsaya leƙawa, to kai ma ba za ka leƙe ka. Kaka tsaya kallo. In ana fitinan samu wani waje kallabe ba maganar kallo.
ومن وجد ملجا او معاذا فليعذ
اذا فتنه تزو duk wanda ya samu malaba ko ya samu wajen neman tsari wajen da zai samu kariya to ya nemi tsari da wannan wajen ya boye domin fada ne wanda in kana da ilimin addini zaka cewa fadan bai da amfani akwai fada mai amfani akwai fada mara amfani to lokacin zaka fada ne wanda kai ma baka san dalilin shi ba zaka kawo mutum ya dauki makami kawai ya kai hari ya ce biyo ne kawai biyo ne kana bishi ko ga ka masa harin mutane to kai ma kawai sai ka taimake shi fara me dalili baka sani ba kawai kai dai kawai ka ga ana sara kai ma kana yi kila saboda jagoranka ne ko saboda siyasan ku daya ko saboda kabilan ku daya ko saboda fatan ku daya ko saboda kasan wato manufar dai ba dai musulunci bane an daga tuta ba tutar la ilaha illallah bane wani lokaci kuma za a daga tutar la ilaha illallah amma kuma na yaudara ko tutar la ilaha illallah akan jahilci ba abu ka'ida ba to duk irin wannan sunan shi fitina kaka shiga an gane sai idan an daga tuta wanda yake ya dace da kitabu wa sunna akan manhajin salaf to shine zaka shiga cikin wannan kai ma ka bada gudunmawa saboda ko da ka mutu zaka gabu da Allah lani lafiya an gane ka dinga duba mafi yawan fada ana yin shi ne saboda wani ajenda na duniya to kuma wani lokaci in za a yi ajendar duniyan sai a dan rabe da wani abu na addini sai ga ko dan wani burgushin addini ko ga ana kabbara sai ka doka musulunci Allahu akbar to an yi amfani da Allahu akbar dan ya zama wani abin da za a yaudare ka ka doka musulunci ne a zubar da jinin mutanen da babu ruwansu da saboda haka dole ne mu yi taka tsantsan sosai in mun danga daga tuta mu bincika wai tutan nan menene manufarta wane ne jagoran wannan tuta ina yin nufa da wannan tuta din an gane ko domin zamanin ya zo ƙarshe mafi yawan mutane za su daga tutan jihadi na yaudara za su daga tuta domin cimma burinsu na siyasa wa iyazillah
wa arabi shahabin haddathani abubakar bin abdurrahman bin al-harith ana abdurrahman bin mutai ibn al-aswad an nawfal bin muawiya
an karbo daga nawfal bin muawiya
mithla hadisi abi hurairah hadha
misalin hadisin abu hurairah wannan
illa ana abubakar yazid
sai dai abubakar yana dan karawa a cikin ruwayan shi akwai dan wani ziyada
min as-salati salatun man fatadhu fa ka'anna ma wata'a ahlihi
wa ma a cikin ruwayan abubakar yana karawa a ciki akwai ziyada ziyaratu siqa maqbula cewa daga cikin salloli akwai wata sallah man fatatu fa ka'annama wutira ahlihi wa maluhu duk wanda sallar ya kubuce mai kamar ya rasa iyalansa ne da dukiyarsa ka san ko babu wanda zai yi sha'awa ya rasa iyalansa da dukiyarsa to akwai sallah wanda duk mutumin da ya yarda wannan sallah ya kubuce masa kamar ya rasa iyalansa ne da dukiyarsa wajen hasara wasu malamai sun ce sallar la'asar wasu ce sallar juma'a idan mutum ya yarda sallar juma'a ya kubuce masa ba karamin asara yayi ba haka ne in ya yarda sallar la'asar ya kubuce shi ne salatul wusta to asara ne mai girma kamar mutum ya rasa iyalansa ne da kuma dukiyarsa na'am
haddathana muhammad ibn kathir akhbarana sufyan an al-a'mash an zayd ibn wahab
an ibn mas'ud radiyallahu an
an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala
daga manzo sallallahu ya ce
satakunu asratun wa umurun tunkirunaha
da sannu za ku samu wani babakire kaga manzo Allah bai yi kasa a guyuwa ba ko duk wani abin da zai faru na fitina sai manzo Allah ya gaya mana kuma in ya gaya mana zai gaya mana cuta kuma ya gaya mana magani kaga wannan shi ne gayan adalci manzo Allah yana da tausayin mu duk abin da zai cutar da mu baya so sai manzo Allah ya gaya maka abin da zai faru kuma ga yadda zaka magance wannan abu kuna da wannan ko to kaga nan annabi ya mana da yake cewa ya mana ciki ya mana goyo yake cewa ko yake cewa ne
annan kan sanda
eh ko bai ya mana
gata
ya mana duk wani gatar da ake so annabi ce za a samu wani irin babakere ta bangaren shugabanni
na'am
za a samu shugabanni za su yi babakere da mulki ya zama su kadai suke mulki ba sa yadda kowa ya hau in ma ya zama to daga su sai ƴaƴansu ku sai dai a baku mukamai kanana ina ba ta gane wannan ko ya zama to wata kabila ce za ta karɓo mulki ba ta san kowa ya hau ko ya zama to wasu mutane ne masu wata manufa za su hau mulki ba su yadda kowa ya hau mulkin ba shi ne asara za a samu wani irin babakere
wa umurun tunkiruna
da kuma al'amura da kuke kyama za a samu al'amura wanda ba kwa so daga cikin al'amuran da ba kwa so shugabanninku kasanku tana da dukiya dukiyar da ya kamata komai talakawa su same shi kyauta sai kun biya kudin makaranta sai kun biya kudin wuta ko kudi ne mai tsada a yanka muku albashi dan kadan wanda baya biya muku bukata a karba haraji mai yawa a wajenku a hana ku ruwa a hana ku wuta a hana ku jin dadin rayuwa alhali akwai dukiya to wannan yaya kaga wannan al'amari ne tunkiruna da kuke kyama ko kai kuna da shi a kasanku yanzu Najeriya bai muka rasa babu amma dan Najeriya na jin dadin dukiyar Najeriya baya ji hankalin shi a kwance yake ko da kai mawadaci ne hankalinka ba kwance yake ba to manzo Allah ya gaya wa sahabbai za a samu irin wannan babakire za a samu al'amura tunkirunaha da kuke kyama game da shugabanninku an gane ba za ku samu shugabanci irin na Abubakar da Umar ba shugabanci irin na Abubakar da Umar lokacin shi ya riga ya wuce na'am
qali ya rasulullah fa ma ta'muruna
kun ji sahabbai sun sahabbai sun riga sun fahimci addini da kyau to ya rasulullah idan wannan abin ya zo mai ka umurce mu kawai ka ba mu ubanni ko shi za mu yi aiki da shi an gane ba ga mutane yanzu ba sa sauraron malamai kawai mutane suna yin gaban kansu ne kawai wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bihi kawai su din nan za su kwanto ainihin kura ne sai su aka maka Allah abin nan sai su malamai su ma su shigo ayi da su sai ba arga to lokacin sai a ce malamai su shiga in ka ki shiga a ce ma fitinan ne a ce ma munafiki
matsoraci
kafin a tono fitinan ba a kira ka ba ya kamata duk wani abin da za a yi sai an zauna da malamai na kirki malamai rasikun muna so mu yi kaza menene fahimtar ku malam shin abin da muka yi daidai ne ko ba daidai bane to ba a yin haka sai an tono fitina ta ce aka maka Allahu fa gashi mun tono yanzu ku ne za ku jagorance mu shi malam kai ne jagora jagoran me ce fitina da muka tono to a lokacin in ka ce a'a ce dama irin ku ne munafiki zai hada da kai an gane? To kaga sahabban manzon Allah sun ce ya rasulullah bai za ka umurce mu tunda sun ga cuta to annabi ya ba su magani su suna komawa ne kai tsaye wajen likita su gaya masa suna cuta kaza ba sa yin drug abuse su ringa shan magani ba tare da me ba tare da sanarwar likita ba to su suna tambayar likita to ga cuta wani magani za mu sha don mu warke na'am
wala تعدون الحق الذي عليكم
سيأنبي يقول كبا شوى قبني حق صدكي كونك كبا شوى قبني حق صدكي كونك مي حق آياتي شوى قبني أكونك بيئيا شوى قبني كل مصر بيئيا أمباب صحبان الله أنقان هنا هو
وتسألون الله الذي لكم
سيكم كرو جاء الله أبن دسك زالي شوكو سكهانكو أنا ما زالة بجيتو إن سكهانكو كبتو كوين زنگ زنگ إن سكهانكو كتو كي مكامي يأتي هكا a'a ku ba shi shugabanni hakinsu sun suka zalunce ku Allah ya isa ya zai Allah ya isa a haukan mu bari ai caji ya ku jama'a shugabanni sun zalunce mu sun hana mu wuta sun hana mu ruwa sun hana mu shugabanci sun kwace mana komai sun bar isu isu kawai tona mai na yanzu haka za mu zauna mu ci gaba da sauraron azzalumai haka za mu zauna jama'a talakawa ya kamata mu ba da ranmu sai an mutu ake yin gyara kasar Faransa an yi revolution da aka yi revolution an samu gyara sai da aka mutu aka yi aka zabi nan an gane to wannan za ga masu yin wannan abu sai ka ga da sunan kuma addini in an yi wannan sai ga an ce inna lillahi ashtara min almu'minina amwalahum wa amwalakum amwalahum amwalahum wa
amwalakum
inna lillahi ashtara min almu'minina
amwalahum wa amwalahum eh yani lahum
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ما بكان غني تبغى إيرو وين نما لما يكمل سوراني ثم سوراني من زال الله من زال الله يرجع من قبل ديجي شو هذا بني الظالمي سوجو جينا أن هنوس ينسن دانا هنوس كوستوم إيميجريشن سيفول ديفنس وايزنا هنوس أتكلم مك مكامين هنوس كوكونا دمكامين بيكنا سما to ku ba shugabanni haƙƙinsu
haƙƙinku da jikansu ku ba su. Su kuma in suka zalunce ku, kada ku ce za ku yi fito na fito. In kuka yi na fito na fito, masu fito na fitan zalunci ya fi na shugabannin. Ko? Zalunci masu fito na fitan suna neman haƙƙinsu, za su yi laifin da ma ya fi na shugabannin. Saboda me? Me yasa za su yi laifin da ya fi na shugabannin? Farko sun saba wa karanta wa manzon Allah, sannan kuma na biyu abinda manzon Allah ya hararo har ya bada wannan fatawan. Me ya hararo? Ya hararo za a zubar da jini, za a samu wani irin barna, barnan da zai hana mu gudanar da addinin mu, ya hana mu gudanar da rayuwarmu. Shugaban yana zalunci, da zalunci bai hana mu sallah ba, ko da muna sallan da cikin kunci muna dai sallan. Zalunci mu bai hana mu zuwa majalis na ilimi mu yi karatu ba. Ko? Zalunci bai hana mu sadar da zumunci ba. Zalunci bai hana mu zuwa kasuwanni ba. Zalunci bai hana mu yin noma ba. To amma da zarar mun dauki makamai, to ya kenan, bai hana mu auratayya ba, muka dauki makamai ba. In aka fara rugudan bom, karatu zai yiwu? In aka fara rugudan bom, sallah zai yiwu a masallaci, sai kowa ya sallah a inda ya buya. Wurin da kaje ka buya nan za ka yi alwala, in ma ka samu ka yi alwala ko ka yi taimama a yi sallah. Ko? Maganin kuma a je kasuwa a baje koli cikin kwanciyar hankali ana kasuwanci ya kare. Ba maganin bari in je kasuwa in ce bane, daga nan ka tafi sai kawai in ka tafi sai ka ce musu in na dawo ban dawo shikenan na yi shahada. Shikenan. Amma to wannan shine abin da manzo Allah ya duba. Amma ƴan ta'adda ba sa duba wannan. Sai ga da sunan addini suna bada wani irin fatawa wanda zai sa a zubar da jinin mutane, zai sa a dakatar da addini ga baki daya. Kuma su mutane ba sa daukar izina. Ya kamata mu ringa duba, an ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta, akwai karin maganar Bahaushe shafa ba naka ruwa. Ko wani ya ce a ka kashe wutar dan uwanka sannan ka shafa ba naka ruwa. To kaga gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Idan kaga abin da ya faru a Misra, kaga abin da ya faru a Algeria, kaga abin da ya faru a Misra, a Libya, abin da ya faru a Syria, abin da ya faru a Somalia, kaga duk an jera ba irin wayannan. Shugabanni sun yi zalunci, sun yi babakire, talakawa sun motsa ga irin abin da ya faru. Kasashen musulmi sun zama gulbin jini. To kai tana da hankali, ka jaraba irin wannan kasar ka? Ba za ka jaraba ba. Idan ka ga mutanen da suka jaraba, to ku duka ba su waje. In kana da ikon ka kaurace, ka yi hijira don ka kwaci ranka, ka tafi abinka. Shi ya fi alkhairi. An gane wannan ko? To irin wannan karantarwa shi ne karantarwa da ya rike gwamnatin Saudiya har zuwa yau. Gwamnatin Saudiya mulkinta ya kai shekara 200 da wani abu har yanzu, wanda mutane sun makirai masu makirci suna ta makirci. To da zarar talakawa an motsar da su, to akwai malamai zarata rabbaniyun za su motsa su yi huduba, su wayar da kawukan mutane. Ba a daukan makami a ce za a dumfari shugaba don ya yi fasikanci, sai dai kafircin shi ya fito bayyananne. In an samu kufurin bawa, shi ka gani shugabannin suke samun abin da ba da haka ba. Saudiya ba ta zaune ba, in kuma Saudiya ba ta zaune ba, aikin hajji ba zai yiwu ba. Inda aka biye ma wannan ƴan ta'addan aka zo aka ce za a yi ta yaƙi, to wallahi Saudiya za a yi ta yaƙi ana bala'i, ba mai zuwa aikin hajji. Dama aikin hajji an ce limanista da ilaihi sabila. To Allah da yake yana son a je aikin hajji a duniya, sai Allah ya bada, ya ba ainihin salafiya suke mulki. Salafiya su ne malaman da ke bada fatawa. Wallahi da ake ikhwanul muslimin sun karɓi mulkin Saudiya, an daina aikin hajji. In aka ce khawarij sun karɓi mulkin Saudiya, aikin hajji ya dakata. An gane? Saboda malaman harami malamai ne wanda sun yi kyakkyawan fahimta da sunna. An gane? Saudiya duk sanda wani abu ya tashi kir, kuma ya lalace kenan. Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina. To da zai zamanto a ringa yaƙi a Saudiya yadda ake a Syria, yadda ake a Libya, shi kenan. To in ana yaƙi shekara 10, to an ɗauke wa mutane aikin hajji na shekara 10, ya zama alkhairi ko sharri? To wannan shi ne tasiri na yin tawaye ga shugabanni. Kaga Allah da ya tashi tsara Saudiya, sai Allah ya taimaki Saudiya da ulama rabbaniyun salafiyun masu kyakkyawan fahimta na addini. To wannan shi ne abin da ya tsara Saudiya, saboda Allah yana so Saudiya ta zamanto ainihin center, ta zama markar na musulmin duniya gaba daya. kowa zai zo a tattauna al'amura na addini a wajen, a zo a bauta ma Allah a wajen. To da an bada abun ga wasu kungiya wanda ba ahlus sunna wal jama'a ba, to na ran tsema da Allah aikin haji ba zai yi ba. Akwai wani dan bid'a wanda shi da kanshi ya faɗa cewa billahi allazi da ace Saudiya ba tana da ce Saudiya ba tana hannun yan salafiya bane, yace wallahi da sufaye sun cinye kabarin annabi. Dan bid'a ne da kanshi yake maka junan zaradi, yace kariyar da Allah ya ba Saudiya sai Allah ya sanya Makka a hannun ahlus sunna.
Ya fara gaskiya.
Fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu fa ajaba fa menene
fa hada
fa amaddahu bi salasatul jibrani. Ubangiji ya amshi addu'an annabi da yake kada ka sanya kabarina ya zama gunki da za a bauta. Sai karfafa ainihin kabarin annabi da katangalni guda uku. Sannan bayan katangalni guda uku ga askarawa kuma ahlus sunna. Kana mutsa ce subhanallah shirk bid'a subhanallah. Arab anan shikenan da ace yanzu kawai irin Najeriya ne, ace Saudiya ce Najeriya, an shikenan abuwa sun baci. Kun gani? To saboda haka wannan ka'ida wallahi shine abin da ke zaunar da kasa lafiya. Kamar annabi na so ya gaya mana maganar samun shugabannin da muke so, irin zamanin da aka samu zamanin irin su Abubakar da Umar da Usman da Ali Khulafa'ur Rashidun, da aka samu zamanin Banu Umayya aka samu shugabanni masu adalci, da Banu Abbas zamanin ya wuce. Mu yi hakuri da zaluncin shugabanninmu, ba wai ana son zaluncin bane, a'a haka Allah zai kaddara mana ƙarshen zamanin shugabannin ba irin wanda muke so bane. Sai dai zaman hakuri za mu dinga yi da su. Nan ko ba ana goyon bayan zaluncin bane, ana gaya mana abinda Allah ya kaddara zai faru ƙarshen zamani. To tunda haka ne ya kamata mu dauki makami, idan mun kashe wannan to wanda zai ƙara hawa zai zama kila wanda ya fi shi ma. Ko yo an gaban Najeriya ba ta taba cewa madalla ba
gaskiya,
hayan hayan duka tunda nake ni tana yaro ake mulki a Najeriya ba ta ga an ce madalla ba. Sai ya ce wallahi gara ma na da,
subhanallah
gara ma na da ake cewa
Allah shi kai
an duka na'am an ce lokaci yayi za mu tsaya nan, abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu, ya shiryar da shugabannin mu, ya ba su ikon yin adalci ga talakawa, Allah ya ba su ikon yin adalci ga talakawa, Allah ya sanya mu shugabannin, ya sanya mana tsoron Allah, ya sanya mu shugabannin mu tsoron Allah. Kuma ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya, mutum da ya haɗa baki da abokin shi, ya auri matar shi zuwa wani lokaci, ya sake ta don ta dawo gidan shi, amma ita ba ta sani ba. To shi idan ya aure ta ya yi koyaya auren bai yi ba, tunda shi da abokin shi sun haɗa baki za su yi auren, ka auri mata ta ka sake ta, to wannan aure shi ne auren kashe wuta, haramun ne a mahanga na musulunci. Allah ya tsine mu duk wanda ya yi wannan, an gane ku? Amma idan ita matar ne ta shirya, ba ta gaya wa mijinta ba, ba ta gaya wa kowa ba, ita kaɗai ta shirya ta je ta yi auren kashe wuta, ta yi aure kawai sai auren ya rabu, to ba ruwan mijin, ita Allah ne zai mata hisabi akan abin da ta ɓoye. Kun fahimci wannan? Ita ba ta gaya wa mijin ba kawai da auren ya rabu, sai dai gaskiya tana son mijin, da take son mijin kawai sai ta ce bari ta je ta yi aure ta kashe wuta, ta ɓoye abin a zuciyarta. Amma ta gaya wa mijin ya yarda aka haɗa baki, shi ma akwai matsala. Ita ce ta ɓoye abin a zuciyarta, ya ta aiwatar kawai ta dawo, ta ce wala aure ne na ji ba daɗi kawai na rabu da shi, shi kenan. Amma ita tana da laifi akan abin da ta yi na kashe wuta, amma mijin bai sani ba aure ya yi. An gane wannan? Na'am.
Ya ce 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 ya ce
shi ba shi da laifi amma daga bayan ya gano dole ya rabu da ita ko da ya sake ta da zuwa ba raba aure eh dan bai da iko in ta sake zaki in ya sake da zaki uku ba dama ya dawo da ita sai ta auri wani namijin kuma ya san ta a matsayin iyamaci amma ta je bata yi aure ba ta dawo tace ta yi aure shi ba za ta yayi zina ba amma idan maza a hukunta ta auren da ya zafata shi a dane na halittu sai take bai sani ba malam cewa akwai lokacin da zai zo mutum har zai ce da ma shi ne a cikin wannan kabarin to shin ya gaskiya haka a hadisin ya inganta an ce lokaci zai zo idan bala'i yayi bala'i mutum zai zo kabari in ya kalli kabarin zai fadi kan kabarin ya tabirgima yace da ma shi ne matsayin ma'azocin wannan kabarin da ma shi ne ya mutu aka burne shi da ya fi alkhairi da rayuwar da yake fuskanta za a samu lokacin ba ma fata Allah ya kawo lokacin وعليكم السلام تبدا ايه قاموا جدا ايه مجيب رفع من هنيا عرضي كاقا ناجيريا كن داكا سامو فيتا داكا دين النوما دا ناجيريا سنة تشيئت دا جونان سنين نان عري وكي تشيئت دا ان ناجيريا دا جداني دا مصرى دا وعي دا وعي دا شيئا كي غدانا دا ملك ناجيريا دا شي da aka samu fetur a kudanci sai aka zo aka wulakanta noma sai noma ya zama to kauyawa kawai ke noma an gane to shi wannan shugaba mai mulki a yanzu yayi nufin ya dawo da noma a nan arewa amma aka hana wanda ba sa son mulkin shi suka lalata mai al'amari ta hanyar kidnappers yan fasa kauri masu waye suka hana noma a cikin daji amma ga da an dawo da noma a nan arewa to da an samu alkhairi mai yawa an gane to din fetur yazo aga ana samun kuɗi cikin sauki ba a wahala ba kawai zaka yi rubutu da biro ne kawai kuɗi ya fito to mutum ba zai dauki garma yace zai je noma ba ko fatanya a gane to kuma idan jin dadi yazo da yawa mutane suka takaita bautan Allah suka takaita kusanci zuwa ga Allah kawai za a koma duniya ne yan kadan ne kawai za su shirya duk garin da jin dadi yayi to zaka damuwa ba damu da bautan Allah ba shine shi zama za a lage cewa yana jin tsoro kada dukiya ya shagaltar da mu ya hana mu bautar Allah yan kaɗan ne wanda in ya samu dukiya zai gode ma Allah ya bauta mishi ba su da yawa wa alaikum salam yana tsana fitinan sai ya tsaya yana kallon fitinan ya tsaya a wajen to ya tsaya amma bai shiga ba ya dan fi dama shi ma yana cikin hadari ya fi wanda yake bi alqa'id wanda yake zaune ya fi wanda yake wanda ya miƙe za a dauka shi ma yana cikin fitinan ne musamman kuma wanda ma yake tafiya an ga shi ma yana tafiya za a dauka shi ma yana cikin rundunar fitinan ne musamman wanda yake gudu ka gane ai fitinan shi tafi in ana harba ba shi ma za a iya harbo shi a dauka ya ji fitina ne yake so ya gudu shirin. In sha Allah za a zagaya da aka saba.